الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وأصلي وأسلم على خير البرية وأزكى البشرية نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أولي العقول السنية والنفوس الزكية ومن تبعهم إلى يوم الدين بأعمال طيبة رضية أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته
دلتا يقول أبو دياس انتبتك على سبحانه وتعالى مهل التم ميكوى ميكومي wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin lahadi 2 ga watan ramadana hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam da garin makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya daidai da 2 ga watan maris shekara ta 2025 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya kara hada mu a wannan majalisi domin raya wannan lokaci mai albarka da littafi mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan majalisi ya zama sanadiyar karin kusanci zuwa gare shi ya gadar mana da samun yardarsa da rahamarsa da jin kansa ya Allah muna roƙonka kamar yadda muka taru a wannan ɗaki naka mai albarka ka tara mu gaba ɗaya a jannatul firdaus da mu da iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da sauran musulmai gaba ɗaya idan ba a manta ba a majalisin da ya gabata mun koro tattaunawa da bayanai waɗanda suke da alaƙa da sura mai albarka suratul munafiqun yana da matuƙar muhimmanci mu ƙara jaddada cewa uslubin karatunmu zai tafi ne akan ƙoƙarin duk wata hanyar da za ta taimake ka wajen tasirantuwa da ayoyin da za mu karanta fahimtar su da narkar da su a rayuwarmu ta yau da kullum da ambatar duk wata fa’ida ta kusa da yardar Allah wacce za ta ko ta nesa wacce za ta taimaka wajen ƙara mana fahimtar girman littafin Allah da matsayinsa da dalalarsa kamar yadda ɗaya daga cikin malamai yake cewa inna tadabbural qur'anil karim yurithu fil qalbi ihsasan wa ijlalan lillahi subhanahu wa ta'ala wa ma'rifati 'azimi qadrihi wa matanati yake cewa tadabburin littafin Allah subhanahu wa ta'ala da tasirantuwa da shi da kokarin fahimtar sa suna taimakawa wajen samar ma zuciya da fahimta da sanin da ƙara fahimtar girman Allah da matsayinsa tasirin da mutum yake samu lokacin da yake wannan ibada ta fahimtar Qur'ani da ƙoƙarin tasirantuwa da shi yana samun wani tasirin da bai taɓa jin irin shi a wata magana da kunnuwansa suka saurara ba ko kuma wani zance da ya taɓa karantawa ba babu sai akan littafin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ko malaman ilimin Qur'ani da zamu ji suna tattaunawa mai faɗi a kan ilimin mukan Qur'ani yadda ya sauka ina ya sauka kai har saukar ma ya sauka ne a makami abin nan habari safari shita'i saifi an saukar lokacin sanyi lokacin damuna lokacin kaza a cikin gari ko a bayan gari a wani yanayi manzo masu sama ya samu wannan wahayi har ka gangaro mujmal muqayyad muhkam mutashabih dukkan waɗannan bayanan da malamai suke yi ƙarshen maganar inda ake so a kai ka zuwa ta zuwa da littafin Allah ka ƙara sanin girman mai maganar dinka fahimci wajabcin bauta masa shi kadai ba tare da ka hada shi da wani a wajen bauta ba. Wannan yana da kyau mu fahimce shi sannan mu rika halarto da shi ko da yaushe duk sanda muka ji wata ayar Allah ana karantawa ko ana fassarawa ko kuma idan muka samu kanmu a wani majalisi na littafin Allah subhanahu wa ta'ala. نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون
سورة المنافقون daga jin sunan da aka rada ma wannan sura kasancewa sura ce da ta kunshi abubuwa kamar haka abu na farko siffofin munafikai abu na biyu ɗabi'unsu da halayensu abu na uku yadda suke mu'amalantar mutane da zamantakewarsu da mutane abu na hudu yadda suka fahimci addini da yadda suke kawo ma addini barazana ta hanyoyi daban-daban abu na biyar yadda suke zama wani shinge ko katanga tsakanin addini da masu imani kullum manufarsu kullum burinsu ya za a yi su rage a kallin da addini yake da shi da shekinsa ya za a yi su samar da wata katanga da za ta hana mutane tsallakowa cikin da'irar addini sannan kuma abu na shida kullum daga cikin siffofinsu da tunaninsu shi ne ya za a yi su rage ma masu addini kima da martaba a cikin al'umma domin kada addini ya zama mai farin jini. Daga jin wannan surar sunan ka san cewa zaka yi hasashen cewa insha Allah za a ambaci irin waɗannan siffofi kamar yadda idan ka ji an ce suratul mu'minun ka san me za a ambata shi yasa wato Allahu akbar Qur'ani yana isar da saƙo ne ga kwakwalen mutane bisa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sani na yanayin ginin da ya yi ma kwakwalen da tunaninsu da aka ce qad aflaha al-mu'minun kowa kwakwalwar shi za ta fara tunanin to su waye waɗannan da aka ce sun sha kwana sun more sun rabauta ko to alladina hum fi salatihim khashi'un alladina haka da sauransu to haka nan ma da aka ce suratul munafiqun ka san kwanan zancen za a yi baje kolin tattaunawa ne akan waɗanda suka siffanta da wannan mummunan siffar ta munafunci Allah subhanahu wa ta'ala ya tana. Yana da kyau mu fahimci cewa Qur'ani jama'a yana da wasu abubuwan da malamai suke kiransu al-mahawir al-Qur'aniyya. Al-mahawir al-Qur'aniyya, wasu kuma sukan kira su al-mawdu'at al-Qur'aniyya. Abinda suke nufi yanayin abubuwan da ko kuma abubuwan da al-Qur'ani ya fi tattaunawa a kansu, waɗanda idan kai la'akari da ayoyin Qur'ani zaka iya cewa zaka kasa su gida-gida, gidan farko misali tauhidi kadaita Allah, gida na biyu tattauna akan halittun Allah waɗanda suke tabbatar da kadaituwarsa da ikonsa da mulkinsa da cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa, gida na uku annabta da annaba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da yanayin yanda suka yi abin nan fadita shida mutanensu har wasu suka karɓa addini wasu kuma suka ki, gida na gaba abin da ya shafi kissoshin Qur'ani da yanayin yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarin al'ummomin da suka gabata domin mu ɗauki izina da darasi, gida na gaba abin da ya shafi rayuwar lahira da komawa ga Allah abin da zai faru da hisabi da aljanna da wuta da sauransu, gida na gaba akwai kuma al-ahkam wat-tashri'at al-qur'aniyya, hukunce-hukunce da bayani filla-filla a kan shari'a da hukunce-hukuncen ibadoji da yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so bayi su bauta masa. To a wannan gabar ta shida ko ta bakwai akwai wani bangare da yake da alaka da tarbiyya, tarbiyyan zukatan al'umma, tarbiyyan tunaninsu, tarbiyyar halayensu, tarbiyyan zamantakewarsu. To a irin waɗannan wannan ɓangaren da yake da alaƙa da tarbiyyar al'umma, akwai za ka iya cewa wannan sura ta suratul munafiqun tana da alaƙa ne da ɓangaren tarbiyyar al'umma. Wata irin tarbiyya? Tarbiyya ta zuciya, kar a samu munafunci na addini. Tarbiyya ta ɗabi'a da halaye, kar a samu su ƙarya da sauransu kamar yadda ayoyin nan suka zayyano mana yadda za mu yi. Mun fahimta? Saboda haka a taƙaice dai, a taƙaice a nan saƙo shi ne mu fahimci cewa suratul munafiqun sura ce da take da alaƙa da tarbiyya ta ɓangaren abin da ya shafi tarbiyyar zuciya da tarbiyyar ɗabi'u. Sannan abu na gaba, yana da matuƙar muhimmanci mai sauraro ya karkaɗa kunnuwansa ya fahimci waɗannan siffofin na munafikai domin ya ƙara ƙoƙarin nesantarsu, sannan ya auna kanshi a ma'aunin wannan surar, ina nake, shin da akwai tazara tsakanina da waɗannan siffofin koko wani lokaci ina samun kaina. Wannan ita ce manufar sauraron ayoyin Qur'ani, don ka fahimci me ya kamata ka yi, me ya wajibi a kanka, me ya kamata ka nisanta, ya ya kamata ka fuskanci al'amura na rayuwa ko na addini. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da manzansa sallallahu alaihi wa sallama, idan munafikai suka halarta majalisinka. Wannan lafazin na idza ja'aka, kafun dinnan tana ƙara nuna martabar manzaban masa sallama da darajarsa da ƙimarsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. A Ƙur'ani duk inda ka ji an ce ka, ba tare da an faɗi wani ba, kawai aka yi itlaƙi fiyayyen halitta ake magana da shi. To darajar ta kai da idan aka yi lamiri kawai gare shi yake zuwa ko ake fuskantarwa, dhamirul khitab, in dai ba akwai wani siyaki da yake fitar da uslubin magana daga fuskantar da zancen zuwa ga manzara masu salama ba zuwa wani. Mun fahimta? Kamar yadda aka ce wazkur, misali kai tsaye ci ake nufi, duka wannan yana nuna martaba da daraja ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara mana ƙaunarsa, Allah ya ƙara mana san shi da san sunnarsa, Allah ya raya mu akan sunnarsa, Allah ya karɓi rayuwarmu akan tafarkinsa Allah ya tayar da mu a cikin tawagarsa Allah ya azurta mu da samun cetan sa Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad idza ja'aka almunafiqun akai musu alif wal lam almunafiqun tambayi ne stamp daga Allah cewa su fa ga su siffan su da sunan su sunan yanka shine annifaq annifaq kamar yadda sunan yanka na wanda ya imani almu'min siffan ko sunan aikin al-iman kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yace wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd kaga ga siffofin su ga sunayen su ga bayanan da Allah subhanahu wa ta'ala ya akan su idza ja'aka almunafiqun su ne suka zo majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam su ne suka taso suka zo wannan yake nuna cewa akwai guilty conscience tare da su akwai jin cewa akwai matsala bari mu zo mu toshe duk wata tafar da za ta sa ai mana wani tunani ba haka ba shi yasa suka fara tunda wuri to ku sai mana sai an tambaye ku in kuma kun yi imanin da gaske to a gani a kasmana da aikin ku amma su kullun yahsibuna kull sayhatin alaihim shi yasa dole su saurin bayani qalu nashhadu innaka la rasulullah sai su ce wallahi nashhadu ana ba suna nufin kai tsaye wai mun shaida bane eh mun shaida amma tare da rantsuwa kamar yadda muka sani ash-shahada a larabci takan zo da ma'ana al-hadith rantsuwa wani lokaci in wani balaraban da larabcinsa ya kai ya kawo zai iya ce maka nashhadu ko ashhadu yana nufin shaidawa tare da rantsuwa kamar yadda wani balaraban kawai yake cewa wa ashhadu inda Allahi anni uhibbuha fa hadha laha indi fama indaha فما عندها لي واشهد عند الله اني احبها yake cewa ba za ka ce na shaida ba in ka ce ka shaida sai a ce algafar ta malam larabcin bai ji shiga ba har yanzu wa ashhadu inda Allah ina rantsuwa da Allah anni uhibbuha shi yana son ta ba ni ba fa hada laha indi yake cewa wannan shi ne abinda take da shi a cikin zuciyata ita kuma dan Allah ta yi mun bayani fama inda haliya a cikin zuciyarta meye nike da shi na rabon kauna da soyayya in ji shi fa to kaga anan sai yace wa ashhadu inda Allah ba za ka ce ina shaida ina rantsuwa saboda haka fassarar anan ita ce qalu nashhadu muna rantsewa me yake tabbatar da wannan innaka la rasulullah ay nahlifu innaka la rasulullah kuma sun kawo innaka inna da babun nan allati tufidu tawkid dake nuna karfafa zance domin su nuna cewa wannan bayanin bayanai ne na gaskiya da suke fitowa daga can sasannin zukatansu amma ina Allah ya tura musu asiri kamar yadda zamu zo mu ji a gaba insha Allah قالوا نشهد انك لرسول الله sai kaji suna rantsewa suna cewa mun yadda mun shaida muna da yakini cewa kai tabbas sako dan sako ne jakada ne daga Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wallahu yashhad wallahu ya'lamu innaka larasul wallahu ya'lamu innaka larasuluh ya'lamu anan shi ma yana iya daukar ma'ana biyu yana iya daukan ma'anar rantsuwa al-ilmu a larabci jama'a kai hakuri larabcin nan shine fifiken tashi in babu shi babu zance al-ilmu a larabci wani lokaci yana zuwa bi ma'ana al-hadith shi ma mun fahimta saboda haka wani lokaci in ka ji wani ya ce maka a'lamu annaka da sai daga baya zo ya ce jiya fa na rantse sai ka ce yaushe ka rantse ai ka ce ka sani ya ce algafar ta malar ai ilimi ma yana zuwa da ma'anar rantsuwa a larabci mun fahimta wala kad alimtu wala kad alimtu bi annahu wani mai hikima wani mawaki ina kokarin tuno baitin sa yana cewa ina rantsuwa da Allah cewa na tabbas ajali na zai zo to rantsuwar da yayi anan rantsuwa ce da aka markada ta da sani shi yasa ya hada ta da al-ilm bai ce halaftu ba saboda shi ita rantsuwa tsabar rantsuwa ba lallai ta fa'idantar da yaqini wanda aka sirka shi da ilmi ba saboda haka a takaice dai ilimi yana iya zuwa da ma'anar rantsuwa saboda haka wallahu ya'lamu in ta dauki wannan ma'anar ta farko sai ka ce Allah yana rantsuwa da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da cewa jaka da manzansa ko kuma ya'lamu bi ma'ana al-ilm cewa Allah subhanahu wata'ala eh haka ne abinda kuka faɗa na cewa kuna rantsuwa da gaskiyar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan lafazin gaskiya ne amma ƙarya ne a cikin zukatanku mun fahimta wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun kuma lallai Allah subhanahu wata'ala ya san cewa abinda munafikai suke faɗa cewa suna gasgata manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ƙarya ce ba gaskiya ba ce wannan maganar da suke anan an faɗi siffa biyu daga cikin siffofin munafikai siffar farko saurin magana kafin a nemi su yi magana idza ja'aka al-munafiqun nan da nan kafin a shirya microphone har sun fara magana saboda ne saboda abinda muka faɗa na cewa ba sa jimirin duk wani abin da zai faru sai su ga kamar za a tona musu asiri ne kamar yadda bayani zai zo a gaba dalili na biyu ko kuma siffa ta biyu ita ce faɗan abin da yake saba ma haƙiƙanin abin da yake cikin zuciyarsa ƙarya ce ka ji yadda aka yi masa ɗaurin minti domin a tabbatar da cewa maƙaryata ne shi yasa idan da za ka bi waɗannan ayoyin za ka ji an faɗi siffofin munafukai fiye da 10 wani abu kamar yadda in mun gama fassarar ayoyin za mu ambace su insha Allah na'am Allah ya ce ittakhadhu aymanahum
junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah su waɗannan munafukan da ambatansu ya gabata a baya waɗanda suke zowa majalisinka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin su yi taro mambaka suna ƙawata zance da bayanai waɗanda za su nuna cewa kamar fa su masu imani ne da gaske to ga wata siffarsu siffar ita ce ittakhadhu aymanahum junnatan suna mayar da rantsuwarsu ta zama wata kariya gare su kariyar da za ta hana a yaƙe su ko a aibata su ko a warware musu ko a tona musu asiri anan in kun lura ina rantsuwar take da Allah ya ce ittakhadhu aymanahum junnatan tambaya ina rantsuwar take nashhadu kun ga wannan lafazin yana tabbatar da cewa na shahadu rantsuwa ce ba shaida ba ce tunda ai a nan ba a ambaci rantsuwa ba amma sai Allah ya ce ittakhadhu aymanahum junnatan a ina ne rantsuwa ya zo rantsuwa ta zo wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qawmun yafrahun law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajma'un a nan ne rantsuwa ta zo amma a nan babu rantsuwa to amma siyakin domin ka fahimci cewa Qur'ani kullun ayar gaba tana taimaka ma ayar ko kuma ayar da take biyo baya tana da alaka da ayar da ta gabata wajen tattaro bayanai da tattaro ma'anonin da zasu taimake ka wajen fahimtar sakon da aka ambata to sai aka kawo cewa suna mayar da rantsuwar su ta zama wata kariya gare su junnatan shine duk wani abin da zai kare ka daga abin da kake tsoro ko kuma abin da zai cutar da kai junnatan lafazin junnatan yana iya zuwa musallat jannatan aljanna ko wacce kowa daga cikin mu yake buri burin shiga Allah ya bamu jannatin firdaus
amin
akwai kuma jinnatun Allah ya raba mu da jinnatun min aljinnati wan nas so waye jinnatun mutanen boye ko to me yasa ake ce musu mutanen boye da ba mutane ba ne ci gaba da karatu sai kuma jinnatun kariya kaga jannatun jinnatun jannatun kamar yadda alfazazi yake cewa fada qawla kuffarin asabatku jinnatun wama huwa illa min jahannama jannatun yana nufin wane sallallahu
alaihi wa alihi
fada qawla kuffarin asabatku jinnatun kabarzan tittika yasassun maganganuna waɗanda ba su imani ba waɗanda suke cewa aljanu ne suka shafi manzara masu sanawa sai suka haukatar da shi yadda suke cewa mahaukaci ne ko ta'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma yaqulu al-kafiruna uluwan kabira sai yace wa ma huwa illa min jahannama junnatun shi kuma manzara masu sanawa ba wani bane face kariya daga jahannama mun fahimta a takaice dai jimun ganunun da nunun so duk inda suka haɗu so da yawa suna bayani ne akan wani koyayyen abu wani abin da yake ba da kariya wani abin da ba a ganin shi me yasa aka sanya ma aljanu aljanu da jimun da nunun da nunun da shadda saboda koyuwansu ba a gani me yasa gona ko lambu ake kiran ta da aljanna saboda shuka ta yi yawa a cikinta har ta tana koya sasannin ta ba a gani wajen natin alfafa kun fahimta me yasa ita kuma aljannar lahira ake kiranta aljanna saboda siffar abinda inuwar da ke cikinta saboda kuma ba mu ganta ba har yanzu sai mun je can insha Allah
insha Allah
Allah ya azurta mu da sa'a.
Amin.
To junnatun kuma na kariya me yasa ake kiranta junnatun saboda karewa. Yanzu zan iya cewa misali baini wa baina Sheikh Uthman misali junnatun misali in akwai wani abu tsakanina da shi akwai kariya. Mun fahimta? Allah ya samu nace.
Amin.
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله سر كرنس ورسو دا يور رنس أرنس أن دسكي أمسين كاريا جريسو سبو دمي سبو دشيمي رنس وكل يناتنا ننزا أجزد كاشن تو إذن أكا جزد كاسو تند ما سسورا رنسو منزبا ما سسلمني دا سهبي ما سيماني ما سسلكن زوتي أسيس جزد كاسو to ko ba komai kafin abin ka do sirrin su dai ai za su dan jazaran munafinci suna rayuwa kafin ta bayyana to wannan janzaran da za su da lokaci ne tsawo da za su samu kariya to shine adandaran tsuwar su ta yi musu ko kuma natija ko sakamakon da suka samu na yawan rantsuwa to za ka iya cewa wannan siffa ta rantsewa akan ƙarya ita ce siffa ta gaba ta munafikai shi yasa sunan Allah suna ne mai girma mai daraja ba a so a rika ambatan shi sai akan abubuwa masu girma shine sirrin rantsewa dalili shine duk lokacin da karan din da zarar rantsuwar ta shigo a sami yaki ne saboda ka ambaci al'azim to idan mutum ya kasance yana rantsewa akan ƙarya to kaga bai san darajar wanda ya rantse da shi din bace saboda haka ambatan bai da amfani gare shi mun fahimta sai ya kasance ana rantsewar ne amma ita kanta rantsuwar tana bayanin cewa a ƙaryata ta halafat lana alla takuna uhudana faka'annaha halafat lana alla tafi yake cewa mutumiyarsa ce ta rantse tana rantse masa cewa ita fa mutuka raba tsakaninta da shi ba za ta ci amana ba sai yake cewa amma fa lokacin da take rantsewar nan lokacin da take rantse wannan faka'annaha halafat lana alla tafi kamar tana rantsewa cewa rantsuwan nan da nayi rantsuwa ce na cewa ba zan cika alƙawari ba to wannan ita ce rantsuwan munafiki ittakhadhu aymanahum jinnatan fasaddu an sabilillah sai suka zama masu katange bayin Allah daga bin tafarkin gaskiya innahum sa'a ma kanu ya'malun lallai munafikai duk inda suke aikin su yayi muni me yasa yayi muni saboda suna koye abinda suna bayyana abinda zukatansu suke koyewa saboda me saboda suna rantsuwa akan ƙarya saboda me basu tsaya nan ba sun gangaro har sun kai da'irar katange mutane daga bin tafarkin Allah subhanahu wataala abin tambaya a nan jama'a wai me yasa Allah subhanahu wataala yake yawan mana bayani akan munafuncin munafukai me dalili waɗannan munafukan da aka yi bayani a kan su ba a wannan zamanin suke ba a zamanin fiyayyen halitta suke to me yasa aka wanzar da ambaton munafuncinsu da siffofinsu har rana ita jiya ita yau ita gobe ita jibi har illa ma sha Allah saƙon a nan ka gane cewa munafunci bai ƙare a daular farko ba munafunci har yanzu yana nan hasali ma faɗi yake yi dukkan wata siffar da ka ji an ambace ta fita munafuncin munafukan nan na zamanin manzara masu salama to munafukan yanzu suna da irin wannan siffofin har da ƙari saboda su ai suna da wasu instruments na munafunci da yaɗa su wanda babu da yaɗa munafuncin wanda a wancan zamanin babu shi a zamanin manzara masu salama akwai TikTok akwai Instagram akwai Facebook akwai kaza wanda in ka matsa wani munafunci yanzu a sakon biyar ya kai bangon duniya to kaga munafuncin mutanen yanzu ga waɗanda suka siffanta da munafuncin idan suka watsa shi suka yaɗa shi tasirin shi ya fi tasirin munafuncin mutanen farko to sai ka gane dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake yawaita mana bayani a kan su dalili na biyu shi munafuncin nan jama'a yana ma duk wani ci gaba na al'umma da bai duk wani fikafikan da al'umma za ta kada ta samu ci gaba duk al'ummar da munafunci ya bayyana a cikinta to sai an sare mata fikafikan ci gaba duk zumuncin da ya kullu idan munafunci ya shigo cycle ɗinsa ko da'irarsa ko zagayensa ya kewayensa to sai ya datsa wannan zumuncin kai haka zuciya da ƙwaƙwalwar da ta bari munafunci ya shige ta to sai ya ruguza hasken fahimta masa dalili na uku idan aka ambaci siffofin waɗannan mutane siffofin munafunci sai mai sauraro ya ce a'a wata hanya aka bi wajen magance munafuncinsu a zamanin farko to ashe wannan al'ummar idan tana son ci gaba ta kai ga nasara ta kai ga gaci sai ta bi wancan tafarkin da aka bi a zamanonin farko ko zamanin da ya gabata domin ta magance munafuncin munafiki mun fahimta alam tara ila alladhina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. كذا اتخذوا أيمانهم وتحنى أكب وجرب ذاسه أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فأعرض عنهم أشياء أطيمنا كنتم دمعك قل ذاك قولك إذا سيكاتن كامسا. فأعرض عنهم أطيمنا كنتم دمعك سيكافتو كاي بياني. Akwai munafincin da sai ka nemi wanda yayi munafincin ka masa wa'azi wa imhum. Akwai munafincin da in aka yi sai ka murza gashin baki wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha. Sai ka jan ido. Shine fi anfusihim qawlan baligha. Zancen da zai gaka musu zuciya. Zancen da zai hana su bacci. Mun fahimta? Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi ibnillah. Ashe daga cikin maganin munafincin munafikai rike sunna mutakara ba. Mun fahimta wannan fa'ida ce mai girma a karkashin waɗannan ayoyi. Me yasa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ambaci munafincin munafikai kawai sai ya ce wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi ibnillah. Ba mu aiki wani manzo daga cikin manzannin da muka aika ba sai dan ai masa biyayya. Sakon anan ko fa'idar ita ce ashe daga cikin abin da yake maganin munafincin munafikai rike sunna ta manzaban Allah. Daga cikin abin da yake maganin munafincin munafikai ka koma makarantar manzaban Allah ka fahimci ya aka mu'amalanci munafincin munafikai. Daga cikin abin da yake maganin munafincin munafikai ƙara martaba manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da bayyana ƙaunarsa da tabbatar da cewa shi kadai za a bi a samu tsira. Sannan kuma kar a bambanta tsakanin littafin Allah da sunnarsa. Shi yasa masana Qur'ani suke cewa a ƙarƙashin wannan aya ta وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أقوي تبتا لشيرا دقا تكين سفوكم منافكي وكرم بمبا تفتان القرآن بسنة سوى لهك دوان دكا جينا بمبا تفتان القرآن بسنة تقنقرن بيريا جعل تقنقرن رقو دسو تارد شيء أقوي وننوئي جعل دين وريد جسد دقا جينا مكا ساموانا دقا القرآن kuma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi ibnillah. Dalili shine Allah yana cewa ba mu taba aika wani manzo zuwa ga wata al'umma ba sai dan ai masa biyayya. Ai masa biyayya da menene? Idan aka yi ma Qur'ani biyayya, wa aka yi ma biyayya? Allah. Manzon Rama sallallahu alaihi wasallam shi ma inda tabbas an masa biyayya, amma cewa ai masa biyayya yana nuna cewa yayi wani umurni da wani abin da ba a cikin Qur'ani ba ke. Mun fahimta? Akwai wani abu a wajen Qur'ani, amma daga ina asalin sa? Daga Qur'anin, shine hadisin manzon Rama sallallahu alaihi wasallam. To kun ga anan wannan lafazin na fa'aribu anhum وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا دو ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أن يويني القرآن شيء وأن الله سبحانه وتعالى يأمر بكيسه يومن أن نونا منا يدي كما تأمؤاملا شيء منافن شيء منافتين دلوك شندس كبيا. الله الكريم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. فصدوا عن سبيل الله sai suka zama masu katange mutane daga hanyar Allah, hanyar gaskiya, daga bin Qur'ani da sunnar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Wannan siffa ce ta hudu ko ta biyar daga cikin siffofin munafikai. Duk mutumin da kage yana hana mutane bin Allah ko yana hana mutane bin Qur'ani ko yana hana mutane bin sunnar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ko kuma yana zama wani hudud da predicament abinda zai zamiyar da mutane akan tafarkin Allah to tare da shi ko shakka babu akwai wani nau'i na munafici bi mantuqil qur'an wannan ba fahimta bace tabbas ce tabbas ne kuma hakika shi yasa har wala yau zamu ga a qur'anance Allah subhanahu wa ta'ala yayi ta maimaita wannan siffa ta hudu daga cikin siffofin kafirai da munafikai as-saddu an sabilillah wal qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjid al-haram wa ikhraj ahlihi minhu akbar inda Allah ya ayyuhal ladina amanu inna kathiran min al-ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwal an-nasi wa yasudduna an sabilillah innal ladina kafaru ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم لما كمان تن آيوين دا take magana akan as-saddu an sabilillah da kokarin bayyana tafarkin Allah da manzansa akan wani tafarkin da ba shi ya kamata a bi ba ko kuma a nuna cewa kai ai wannan zamanin zamani ne na akalli abin da yake sabo domin a bi ka bar tattauna akan wancan al'ummar da ta gabata abinda suka yi a zamanin su wani abu ne da ya cancanci wancan zamanin mu kuma sabuwar duniya muke ciki muna buƙatar sabon tunani sabon hangen nesa ta tsaka da rasa ita wannan nau'i ne na munafinci duk mutumin da zai yi amfani da office ɗinsa ko mulkinsa ko jagorancinsa ko matsayinsa ko dukiyarsa ko zancansa ko fasaharsa ko biransa yayi amfani da waɗannan abubuwan wajen kokarin dakile hasken addini ko zuba ma masu addini kubewa a hanya domin su zame ko kuma nuna addini a matsayin ko nuna masu riko da addini a matsayin kauyawa waɗanda ba su waye ba ko kuma nuna cewa wannan zamanin wata duniya ce sabuwa da take buƙatar sabon tunani duk wanda yayi amfani da waɗannan abubuwa wajen yin wannan aiki to tare da shi akwai wani stamp dan asali na munafici kowa yin shi ko kuma mutumin da zai kalli wata shari'a ta Allah da manzansa wani hukunci da ya tabbata a sunnar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani yace ina da ta cewa ba haka ya kamata a yi ba munafiki ne wannan ko waye shi magana ne akan gado magana ne akan haƙƙin mata magana to shi yaushe ya san kanshi ballanta na ya san me ya cancance shi waye ya sanar da shi kanshi in ba Allah da manzansa ba am khuliqu min ghairi shay'in am huwa al-khaliqu shi yayo kanshi in ya yadda cewa yin shi aka yi to ya koma wajen wanda ya yi shi domin ya fahimci rayuwa ba kai kai kanka ba kafin ka zo an yi rayuwa an aiko annabawa da manzannai kakanninka sun rayu sun koma ga Allah sai kai kuma ka zo kwatsam sai ka ce a'a na kai wani matsayi na tunani da hangen nesa da wayewa ina zalika mablaghuhum min al-ilm tunani ne kake yi karshen tunanin ka kenan amma lungun da kake yi na karshen tunanin ka a wannan lungun ne zaka samo wani fenci da za a rubuta a goshinka na cewa kai munafiki ne baka san rayuwa ba. Mun fahimta? Ma'ana a cikin zantuttukan su irin waɗannan munafikan na taɓa addini, a cikin zancen wala ta'rifannahum fi lahnil qawl, a cikin zancensu za ka gane cewa ba su san rayuwa ba, su san komai ba. Wane ma fahimtar rayuwa shi ne bin Allah da manzansa. Idan kana neman wayayyen mutum, shi ne wanda ya yarda da komawa zuwa ga mahaliccinsa, ya koyi yadda zai yi tunani, ya koyi yadda zai yi rayuwa, ya koyi yadda zai mu'amalanci mutane. Saboda me? Saboda sanin cewa shi fa bai san komai ba, Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana da ilimin da bai da farko bai da ƙarshe. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shi yasa yake da matuƙar muhimmanci bawan Allah, duk wata dama da ka samu, ko da kai ɗan jarida ne, duk wata dama da ka samu, ko da mai wani peji ne da kake rubutu, kar ka kuskura ka zama wanda zai yi sanadiyyar ɓata addini ko ɓata masu addini ko yin wani abin da zai nuna cewa akwai koma baya a cikin bin tafarkin Allah da manzansa. Wallahi al'azim, wannan addinin na Allah ne. Duk wanda ya nuna ma addini yatsa, sai Allah ya karya yatsarsa kuma ya rugusar da shi. Ba a taɓa wanda ya taɓa yin wannan ya sha ba. Ba a taɓa yin wanda ya ɗaga ma addini yatsa ya sha ba. Saboda me? Sammai da ƙasai da kake ganinsu an samar da su ne fa saboda wannan addini, su taimaka ma mutane wajen bin Allah, su zama wata aya da take tabbatar da kaɗaituwar Allah da mulkinsa da ikonsa, da saboda dummar rinsuna a gaban Allah da mika wuya. To a kafa duniya shekara miliyoyi, wani a haife shi da rayuwarsa duka shekara 100 ko ƙasa da haka, kuma ya zo ya ce ba haka za a yi ba, kuma Allah ya kyale shi. Saboda haka mu shiga tantayinmu da damar da Allah ya bamu, kowace irin ce damar mulki, damar fasaha, damar koma mecece kake da shi a rayuwa, to yi ƙoƙari ya zama maka tsanin da za ka taka ka ciyar da addini gaba, sai wannan abin ya zama ka alfairi idan ka koma ga hanyar. Na'am.
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
الله سبحانه وتعالى يقول ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. أنا أكاف من فائدة برم فسر آية. الله سبحانه وتعالى يقول su waɗannan munafikan sun samu kansu a wani yanayi da wani hali. Halin shi ne jiya da shekaran jiya sun kasance masu imani, sun makafaru daga baya sai suka kafirce, suka yarda cewa fatubiya ala qulubihim, sai aka yi musu wani stamp wanda ya tsuke zuciyarsu, zuciyar ba za ta ƙara ganin wani haske ba, ballantana ta fahimci shi, ballantana ta biya. Fahum la yafqahun, ƙwaƙwalwarsu ta zama dissa, ta daskare, ta bushe, ba ta da rai, ballantana zuciyarsu a samu connection ko sadarwa tsakanin zuciyarsu da ƙwaƙwalwarsu. Wannan siffa ce daga cikin siffofin munafikai, siffa ta biyar kenan ko ta shida kenan ko? Ta shida. Wanda wannan siffar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata, ma'ana siffar ridda ce, an yi imani sai a zo a bar addini. Wannan siffar tana nuna mana adalcin Allah. Dama ko me take tunani? Wanda bai yadda da zalunci ba, inni harramtu zulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله وما ربك بظلام للعبيد. الله بين ذلك هو بين يد الشيء. منافقي اكي مغانا اكنسو وان دسك تشوتد من زرنا وصلى الله عليه وسلم waɗanda suka aibata manzaran masu salama, waɗanda suka dinga kawo barazana ga addini ga masu addini, su ake magana a kansu, amma aka tabbatar musu da imani jiya da shekaran jiya. Zalika bi annahum amanu, jiya suna da imani. Adalci ba a ce a dama can munafukai dama can ka, bi annahum amanu thumma kafaru, sai suka yi rujja suka kafarce, faqudiya ala qulubihim fahum la yafqahun. Anan sun yi imani, yana iya ɗaukar ma'ana biyu, ko dai imanin amanu bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum, kamar yadda wata ayar ta bayyana, sun yi imani da baki da furuci amma zuciyar ba ta imani ba, ko kuma sun yi imanin da ya bayyana muku kamar mu'minai ne, amma kuma a hakikanin lamari ba haka bane. Sai thumma kafaru, sai kafircinsu ya bayyana lokacin da suka bayyana kafirci. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fama lakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah wa man yudlil Allah falan tajida lahu sabila. A zamanin manzaran Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wasu mutane da suka zo garin Madina, da suka zo sai suka zo wajen manzaran Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna imaninsu, suka nuna cewa sun gaskata manzancinsa. Bayan wani lokaci sai suka yi ridda a cikin zuciya amma bai bayyana ba. Da suka yi ridda sai suka ce da manzaran Allah sallallahu alaihi wasallama, ai mun ga many business opportunities a Madina, mun ga cewa garin Madina gari ne da yake karɓan hada-hadan kasuwanci, akwai hajojin da babu su a Madina amma akwai su a garin Makka, saboda haka muna neman uzuri mu je garin Makka mu je mu siyo haja mu kawo garin Madina domin mu juya taro ya koma sule kuma ya koma naira, duk da dai babu naira a wancan lokacin sai dinari ko karin tsabin nan jiri shiru, babu bayaninsu. Sai kwatsam daga baya sai aka ji labarin cewa sun bayyana kafirci, ma'ana sun nuna cewa imanin da suka yi jiya ƙarya ce suka yi dawa. A wata riwayar sun ɗauki haja sun nausa ƙasan Siriya domin fatauci. Wasu daga cikin sabon manzaran Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ji labari sai suka ce, ah to ai ga dama ta samu, tunda sun zo sun yi wannan aiki na munafunci, me zai sa ba za mu je mu kashe su a inda suke ba. Sai sahabbai suka kasu gida biyu, wasu suka ce waɗannan fa bayan Allah ne masu imani, sun bayyana imani, me yasa za a yi musu haka. Wasu kuma suka ce ai munafuncinsu ya bayyana, saboda haka ya kamata a fito na fito da su. A gaban manzaran Allah sallallahu alaihi wasallama ake wannan tattaunawar kwatsam, sai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fama lakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah wallahu arkas. Me matsalar ku na tattaunawa a kan munafukai har za ku kasu gida biyu? Wasu suna cewa sun yi imani, wasu ce ba su yi imani ba. Bayan wallahu arkasahum bima kasabu, Allah ya riga ya tuntsar da su saboda aikin da suka yi na munafunci, ana sun tuntsare ba inda za su je, sun lalace kamar yadda yake cewa sun kwashe kayansu a gaban manzaran Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ayar jama'a tana nuna mana wata sunna ta Allah. Sunnar ita ce munafiki ko ya daɗe yana munafunci sai Allah ya bayyana shi, sai Allah ya tona mishi asiri. Gashi Allah ya tona musu asiri lokacin da sahabban manzaran Allah sallallahu alaihi wasallam suke tsakiyar tattaunawa a kansu, sai Allah ya ce wallahu arkasahum bima kasabu, masu hikima sun yi gaskiya da suke cewa wa mahma yaqul inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha tafa ala nasi tu'lami. Zuhair kenan yake cewa komin kokarin mutum wajen ɓoye wata ɗabi'arsa domin kar a gane, domin kar a fahimta, komun daren dadewa sai asalin dabi'arsa ta bayyana in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya abin da yake bayyana a fuskokinmu da zancenmu shine abin da yake boye a cikin zukatanmu Allah muke roƙo ya datar da mu da faɗin gaskiya duk inda muke duk inda take a kowane yanayi da kare mu daga munafunci na zuciya da munafunci na addini da munafunci na ɗabi'a da munafunci na zamantakewa saboda yanayin lokaci za mu dasa aya a nan har sai Allah ya kai mu majalisi na gobe insha Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk muna maraba da babban rawani da ya shigo na'am wakilin mai martaba kuma amini na sarkin kudu duk da har yanzu ya ki mun rawani ban sani ba ko sai kun sa baki na ta nuna gokan nawa domin a dan yi abu mun har yanzu dai kuma kun san abun mamaki 2002 ko 3 wata rana muna tare ya ce ya kamata a yi maka sarauta to amma ina jin zuciyar ce ta riga ta nada mu ta nada ka kuma nadin zuciya ya fi nadin zahiri wanda zuciya ba ta nada ba ko to Allah ya taimake ka ina godiya da nadin zuciya da aka yi sarkin kudu amini na ne kuma abokin zumunci sosai sosai mun dade tare muna zumunci Allah ya saka da alkhairi da shi kuma ya wakilci mai martaba a wannan majalisi namu Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara masarautar zazzau daraja da kima ya kara mana zaman lafiya Allah ya taimake mu akan ɗan uwan mu kanawa su ci gaba da yi mana biyayya masarautar samu ina ganin babu laifi idan wakilin mai martaba ya dan ce mana wani abu ko da minti ɗaya
sai mu yi ma'anar salati mu tashi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh okay now rangade yawa kun yi rangade
shine Allah ya taimake
ne to shek
ga lection inshallah me kace to muna roƙa masa sarautar busarin zanzar sarai da gaske duk an bayar gaba insha Allah